الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 13 ga watan Juma'a ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 4 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sunanul Usul ila mabahithi ilmin usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul na Sheikh al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am in kamar kaya sun riga sun iso kasuwa lokacin da masu kaya suka sauke ba laifi bane mutum ya ware wasu kaya ya maida gefe cewa ya kama shi zai saya in mai kaya ya yarda ya amince ya sayar masa ba laifi bane iya abin da yake haramu shine tarye kafin kaya su iso kasuwa mutum ya tare akan hanya wannan shine baya halatta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana haka shine yake cewa la talaq yake cewa la talaqu rukban ko kuma na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yutalaqa rukban zan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin taryan wato mahaya ma'ana su ne baki waɗanda suke lauto kaya su kawo gari wannan kwata kwata baya halatta mutum yayi tarye wato karshen tarihi shine lokacin da kaya suka iso kasuwa a lokacin nan ne ya halatta mutum ya tsaya amma ya zare a hanya baya halatta na'am
wala jama'a yarin da aka gode ta amma dole ana ji almara ya wanda ta kira
wani misali kai ne ka auri mace ta zo da ƴarta wannan diya ta girma a nan gidanka shin za ka iya haɗa ta da ɗanka wato ka aurar da su ƙwarai da gaske ba laifi ba ne ba an gane ko ba laifi ba ne ma'ana diyar matarka ka aura ma wato danka ba laifi bane kai kai ne wato ya zamanto haramun ka auri diyar matarka tunda ita wannan yarinya mahaifinta daban an gane ko mahaifinta can daban kai da ka auri uwarta to shine ya haramta ka auri ita wannan yarinya domin Ubangiji ta'ala ya haramta mana auren wato abula ma'ana mutum ya auri diyar matarsa kamar da yace mana wa rabaibu kumul lati fi bujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum. Ubangiji ta'ala yace an haramta mu rabaibu kumul lati dakhaltum bihin wa rabaa angane ku rabaibu kumul lati dakhaltum bihin da ƴaƴan matan ku waɗanda kuka shiga ɗaki da su, to waɗannan ƴaƴan su wato sun haramta gare ku. Ubangiji shine ya ce wa rabaibu kumul lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihin, an haramta muku auren agolan ku, sai ya ce allati fi hujurikum, waɗanda suke cikin falfajiyar ku, ma'ana karkashin kular ku. Wannan malamai suka ce wato ala taglib ne, domin galibi ita agola takan kasance ne a gidan kenan mijin mahaifiyarta, amma ba yana nuna cewa in ba ta cikin gidan kan cewa yana halatta ka aure ta. Sai ce fa in lam takunu dakhaltum bihin, in har ba ku shiga daki da uwayen nasu, Ubangiji ta'ala yace fala junaha alaikum, babu laifi, kuna iya aurensu. Misali ka auri mace kafin ka shiga daki da ita, sai ka ga diyarta diyar ta kayatar da kai ta bulge ka, ba laifi, kana iya sakin uwar ka auri diyar in baka rige ka kadaita da ita. Amma matukar ka rige ka kadaita da ita, ka shiga daki da ita, to diyarta ta haramta gare ka. Dan haka ba laifi bane ba wato diyar matarka ka aura madanka. Na'am. Amma dan naka abin da muke so mu sani, ba wanda yake kuma dan wannan matar ba. In dan wannan matar ne, to wannan kuma wannan yarinya ta zama ƴar uwar shi ce. Wannan ƴar uwa tsakaninka da ita babu aure, sawa'an shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ya haɗa ku, ko kuma uwa ta haɗa ku, kenan anan ɗanka kenan, ɗan wata matar ka ta daban kenan, ba ita wannan mata wadda ta zo da abu da ba. Na'am. Na'am. Wani misali, mutumin da ya assasa wurare na sabon Allah, misali ya yi gidaje kamar na giya, ko gidaje waɗanda suke na matan banza, waɗanda suke zaman kansu masu shashanci da abin da ya yi kama da haka, shin wai bayan mutuwar shi duk alfashar da aka yi zai samu kaso na zunubi? Ƙwarai da gaske, duk mutumin da ya sunanta hanya mummuna, ma'ana ya kirkira wani abu wanda yake na saba ma Allah, to wannan har izuwa kiyama matukar wannan abu yana nan, to yana da kaso wanda yake na zunubi gwargwadon adadin saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da aka yi a wannan mahalli. In mutum dubu suka zo suka sha giya, kana da zunubin shan giya na mutum dubu, domin kai ka zo ka sunanta musu wannan hanya mummuna, ka kirkira gida wanda yake da giya. Haka mutumin da ya zo ya assasa dukkan wani abu wanda yake na sabon Allah, to wannan har bayan mutuwar shi har zuwa kiyama matukar wannan abu yana nan, to a kullun yana da kasan zunubi adadin saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da aka yi a mahalli. Dalili akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Manzon Allah yace duk wanda ya sunanta hanya mummuna, to na kanshi zunubin sunanta wannan hanya mummuna da zunubin duk wanda wato ya bi wannan hanya. Haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa babu wata rai da za a kashe. Manzon Allah ya ce faci na kan dan annaba Adam na farko, wato kaso na zunubi na wannan rai da aka kashe. Manzon Allah ya ce li annahu awwalu man sanna al-qatla, domin shi ne farkon wanda ya sunanta kisa a bangasa da ya kashe ɗan'uwansa. To don haka duk abin da mutum ya kirkira na ayyuka na saba ma Allah ya mutu, ya bar waɗannan wurare waɗanda suke na saba ma Allah, magadan shi suka ci gaba da wannan aiki na sabo, to yana da kasan zunubi. Me yasa? Saboda shi ya sunanta wannan hanya. Amma kaddara cewa gado ya bar musu, da ya bar musu gado, da dukiyar da ya bar musu ta gado suka sunanta wata hanya mummuna, to wannan shi babu abin da ya shafe shi. An gane ku, domin su suka kirkira da dukiyarsu da suka gada. Amma wannan kuma shi ne ya sunanta musu wannan hanya mummuna. Da haka kenan, wanda ya sunanta hanya ta alkhairi, misali ya aikata wasu ayyuka na da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, makarantu ne ya gina, masallaci ne ya gina, da abin da ya kama da haka, to wannan har izuwa kiyama yana da sakamakon lada, ladan shi ba zai yanke ba. To haka wanda ya sunanta hanya wadda take mummuna. Wani misali, kai ne kai tsuntuwa, da kai tsuntuwa kai cigiya ka samu mai kudin, ko mu ce mai dukiya, jin daɗin haka sai ya ɗauki wani abu ya baka, ya halatta ka karɓa. Kuma in bai baka wani abu ba, kuma kada ka samu damuwa. Kai wannan tsuntuwa da ka kiyaye amana ce, kuma kana neman sakamakon ta ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ya baka wani abu, wannan ya kyautata, kuma kai ya halatta ka karɓa. Amma in bai baka ba, kada ka damu. Kuma abin da ya dace ma wanda aka tsinci kayansa, aka samu kayan aka bashi, ya kamata ya kyautata ma wannan wanda wato ya bashi wannan dukiya ta shi da yayar. Me yasa? Saboda wani alkhairi ne ya masa. Duk wanda ya maka alkhairi ko ya dace ka saka wuta masa. Man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'u. Duk wanda ya aikata muku wani abu na alkhairi, manzo Allah ya ce ku saka wuta masa. Amma in bai baka ba, kada ka damu, domin kana neman ladanka ne a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala akan kiyaye wannan dukiya ta jama'a da ka tsinta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun zo ƙarshen fasali wanda yake na farko, fasalin da ke bayani game da wato kashi na farko daga cikin karkasuwar tauhidi. Mun yi bayani a baya, tauhidi in ma ka kasa shi kashi biyu. Idan ka kasa shi kashi biyu, kashi na farko sai ka ce tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhidi na sanin Allah da tabbatar masa abin da ya dace da shi na sunaye da sifofi. Kashi na biyu sai ka kiraye shi da sunan tauhidul qalbi wal qasdi, tauhidul qalbi wal qasdi, wato tauhidi wanda yake na neman duk wani abu da mutum yake da bukata a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, na janyo amfani ko ije wani tsanani, tare da nufatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da duk wani abu wanda yake haƙƙinsa, ma'ana ibada. Kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasi na yau insha Allah. Ko kuma ka kasa shi kashi uku. Kashi na farko sai ka ce tauhidin rububiyya. Me ake nihi da tauhidin rububiyya? Wato shi ne kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. An gane ku? Kenan ifradun lahi bi af'ali, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. Ko kuma ka ce ifradun lahi bil khaliqi wal mulki wat tadbir, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittar halittu da mallakar kowa da komai, kuma da gudanar da lamurra na kowa da komai. Misali daga cikin ayyuka na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda bayani zai zo, akwai halitta, akwai kashewa, akwai rayawa, akwai azurtawa, akwai talautawa, akwai janyo amfani, akwai ije tsanani ko yaye shi. waɗannan duka ayyuka ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala waɗanda suka keɓanta da shi baya tarayya da kowa da komai a cikinsu. Wannan shi ne ake nihi da tauhidin rububiyya, kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. Kashi na biyu wato shi ne tauhidul uluhiyya, wanda shi ne kenan darasinmu na yau insha Allah. Idan aka ce tauhidul uluhiyya shi ne ifradullahi bi af'alil ibad, kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da ayyukan bayi, ma'ana duk wani aiki mai sunan ibada ya zama wajibi mu kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da wannan aiki, kada mu sanya masa kishiya, ma'ana daidai da misqalar zarra, duk wani abu wanda yake mai sunan ibada to baya halatta mu sarrafa shi ga wani Allah Subhanahu wa ta'ala duk matsayinsa duk darajar shi, sawa'an manzo daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku ko salihin bawa daga cikin salihan bayi, ba wanda ya cancanci a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada in banda Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu. Wannan shine ake nihi da tauhidul uluhiyya. Kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifat. Idan aka ce tauhidul asma'i was sifat shine tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi a cikin sunna ingantacciya, tare da kure masa duk abin da ya kure ma kansa, hakanan abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kure masa na sifofin da basu dace da shi ba da sunayen da basu dace da shi ba. To kenan waɗannan kashi biyu, da na farkon da na uku, tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat, kenan in ka ji mu da ce su sune ake kira da tauhidul ma'rifati wal isbat, kenan kashi na farko da ya gabata. Kenan wannan kashi na biyu tauhidul uluhiyya kenan shine kenan kashi na biyu daga cikin in ka kasa tauhidi kashi biyu kenan tauhidul qadabi wal qasdi, kamar yanda za mu ganshi a yau insha Allah ta'ala. To a ƙarshen darasinmu da ya gabata malam ya mana bayani cewa duk abin da muka ambata a cikin wannan fasili na sunayen Allah Subhanahu wa ta'ala wato da sifofinsa, wannan faɗa tamu ya ce faɗa ce ta shuwagabanni waɗanda suke na shiriya. Me yake nihi da shuwagabanni na shiriya? Wato su ne fiyayyun al'umma wanda suka samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su ne fiyayyu daga cikin al'umma. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayansu su ne attabi'un, da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa su ne atba'ut tabi'in. Shine yace bal qauluna qaulu a'immatil huda, yace sani dai fadar mu game da waɗannan abubuwa da muka ambata na tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa na sifofi da sunaye, yace bal qauluna qaulu a'immatil huda, yace sani dai fadar mu yace fada ce ta shugabannin shiriya irin su al-Imamu Malik da al-Imamu Abu Hanifa da al-Imamu Shafi'i da al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal da irin su Sufyan ibn Uyayna da su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, irin su Lays ibn Sa'ad, irin su Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi da sauran magabata waɗanda suke na ƙwarai, irin su Ishaq ibn Ibrahim. Malam yace bal qauluna qaulu a'immatil huda, yace sani dai fadar mu wato game da sunayen Allah Subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, ma'ana tabbatar masa abin da ya tabbatar ma kansa ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa, kuma tare da shudar da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai akan zahirinsu, ba tare da yi musu wani tawili, ba tare da kurewa ko hintarwa ko kamanta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da halittunsa, nace to fadar shugabanni waɗanda suke da shari'a ita ce fadar mu. Malam yace duba liman bi hadihim qadihita, yace ala san barka da madalla da murna da farin ciki ya tabbata. Liman yace ga duk mutumin da qadihita da wato tabbas ya shiru bi hadihim da shari'ar su. An gane ku? Malam yace duba, yace farin ciki da murna, yace ya tabbata liman ga duk mutumin da qadihita da yace ya shiru bi hadihim da shari'ar su. Domin wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, waɗannan limammai guda hudu, Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad. Haka idan ka dauki wato ashabul kutubi sita, al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i da al-Imam Ibn Majah da sauran magabata, gaba ɗayan wannan aqida ita ce aqidar su. Aqidar Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina sahabban sa akan ta. Shine malam sai yace wasammi zan nau'i min at-tauhid, tauhid isbatin bila targhid. Malam yace wannan nau'i ka daga cikin tauhidi ka ambace shi da sunan tauhid isbat, wato tauhidi wanda yake na tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa, tare da tabbatar masa abinda manzon shi ya tabbatar masa na sunaye da sifofi. Shine kenan tauhidul ma'rifati wal isbat. Malam yace bila tardid, ba tare da wani kai kawo ba. An gane ku? Ka ambace shi cewa wannan tauhidi ana kiran shi tauhidul ma'rifati wal isbat bila tardid, ma'ana ba tare da wani kai kawo. Sai yace kada afsahal wahyul mubin an, yace wahayin Allah wanda ya saukar ma manzannin sa, al mubin an, wahayin da ke bada bayani game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, menene sunayensa, menene sifofinsa, alqur'ani da sunna. Malam yace kada afsaha, yace wannan wahayi shine ya bayyanar mana da haka. Alqur'ani da sunna sune suka bayyana mana sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. In banda ta hanyar alqur'ani da sunna, ta yaya za mu sani Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala, mu sani sunayensa, mu sani sifofinsa, mu sani abin da ya dace da shi, mu san abin da bai dace da shi ba? Don haka kuma dole ne mu takaita akan haka. Alqur'ani da sunna su ne hanya ɗaya-ɗaya wadda ake sanin sunayen Allah da sifofinsa, domin hankali bai isa ba ya gano Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce maka yana da sifa kaza ko yana da suna kaza. Dole sai ta hanyar wanda ya san shi. Babu wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala, ya san menene sifofinsa, menene sunayensa, menene ya dace da shi, menene bai dace da shi ba, sama da Ubangijin da ya saukar mana da wannan Alqur'ani. Sannan kuma babu wanda ya kai sanin Allah subhanahu wa ta'ala sama da manzon da ya turo mana domin ya yi mana bayani game da wane ne Ubangijinmu, menene sunayensa, menene sifofinsa, menene yake so, menene baya so. Don haka wannan hanya ita ce hanyar da ta rage mana kenan game da sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam yace kada afsahal wahyul mubin an, malam yace tabbas alwahyu, yace saƙo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana alqur'ani da sunna, almubin an, wahayi wanda yake mai bada bayani game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace kada afsaha, tuntuni wannan wahayi ya bayyana mana wane ne Ubangijinmu, menene sunayensa, menene sifofinsa, tuntuni alqur'ani da sunna sun yi bayani. Malam yace falatani silhudan munira minhu, kalimi alhuda, wato shari'a almunira mai haskaka hanya, minhu wato game da wahayin Allah shine alqur'ani da sunna. In dai shari'a kake so ka gane hanya ta ƙwarai, hanya mai kakka wadda babu wani duhu-duhu tare da ita, babu karkata, hanyar da in ka bi ba za ta taka burki da kai face aljanna a gobe kiyama, ita ce hanya ɗaya-ɗaya alqur'ani da sunna. Duk wanda ya ƙetare alqur'ani da sunna to ya kama tafarki na halaka. Shine yace faltamisil huda, yace ka nemi shari'a almunira mai haskaka hanya, minhu wato daga cikin wahayin Allah shine alqur'ani da sunna. Malam yace la tattabi, karka sake kabi aqwala, maganganun kulli maridi, dukkan wani mai tsaurin kai an gane ko mai kare inda ba gaba. Idan aka ce mari wanda yake da tsaurin kai kenan, wanda baya jin magana, wanda kawai duk abin da ya sa gaba ba wanda ya isa ya dawo da shi. Ghawi wanda yake hallakakke, lafazin ghawi an ciro shi ne daga algiwaya. Idan aka ce algiwaya shine karkace ma gaskiya da gangan bayan ta bayyana ga mutum, kin gaskiya kenan bayan mutum ya santa. Duk wanda ya sani gaskiya ya kita ya karkace mata, shine ake kiran shi da gawi. Shine Ubangiji Ta'ala yace ma balla sahibukum wa ma qaba, shine yace gawi wanda yake hallakakke kenan, wanda ya sani gaskiya ya kita. Mudillin wanda yake mudillin mai batar da jama'a, marikin wanda tuntuni ya fita ya bar addini, mu'anidin mai tada karan hanci ga Al-Qur'ani da Sunna, wanda in Allah ya faɗa abu a cikin Al-Qur'ani ko manzon shi ya faɗa, in ya ga abin ya saba ma hankalinsa sai ya ajiye Al-Qur'ani da Sunna ya gabatar da hankalinsa, wanda ta hanyar nan aka yi kokarin hallakar da mafi yawan jama'a ta hanyar gabatar da hankali akan wahayi. Wannan shi kuma sababi, kamar yadda bayani ya gabata, lokacin da musulunci ya fadada an ci garuruwa da yaki, to sai aka samu wasu suka yayi mudu tattafai na falsafa yunaniya, na filosofi ta mutanen Yunan, aka kawo aka ringa tarjama waɗannan littattafai. Waɗanda suka karanci waɗannan littattafai sai suka ringa wato amfani da abin da suka karanta na hankali a cikin waɗannan littattafai, suke auna abin da ya shafi Al-Qur'ani da Sunna. In wahayi Al-Qur'ani da Sunna ya ci karo da wannan abin da hankalinsu ya fahimta, to za su ajiye wannan Al-Qur'ani da Sunna su gabatar da hankalinsu, wanda shi kuma ka'ida, duk abin da ya ci karo da hankalinka na Al-Qur'ani da Sunna, to ajiye hankalinka ka dau abin da Allah ya faɗa da abin da manzonsa ya faɗa. Duk abin da Allah ya faɗa ko manzon shi ya faɗa, to abin da ya zama wajibi akan mu zama raƙumi da akala, sawa'an mun fahimci hikima ko ba mu fahimta ba. Hankali shi yake bin wahayi Al-Qur'ani da Sunna, ba wahayi ba Al-Qur'ani da Sunna ke bin hankali. Shine ilimi wanda yake na zance kenan, ilimi wanda yake na falsafa. To wannan shine suka shigar da shi a cikin ilimi, a cikin harka ta addini. Shine yace mu'anidin, wato mai tada karan hanci ga Al-Qur'ani da Sunna. Malam yace falaysa ba'da raddi zatti biyani, bayan wannan bayani wato da muka yi, malam yace babu falaysa bi zamanto ba misqalu zarratin, yace gwalgwadan nauyin jankiya shi minal imani, wato na imani a cikin duzu, a cikin zuciyar duk wanda yake wannan abin da aka ambata na ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk wanda ya kafir, duk wanda yayi musan waɗannan abubuwa da aka ambata na sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa, to kafircinsa ya tabbata, daidai da misqala zarra na imani babu a cikin zuciyarsa. Shine yace falaysa ba'da raddi zatti biyani, bayan watsar da wannan bayani, malam yace falaysa bi zamanto ba misqalu zarratin, gwalgwadan nauyin jankiya shi minal imani, na imani a cikin zuciyar duk wanda ya musu da haka ya watsar da shi. Zamu tashi fasli na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi bayani nau'i tsani min at-tauhid, wa huwa tauhid al-talab wal qasad, wa annahu huwa ma'ana la ilaha illa Allah. Hadha wa tsani nau'i tauhid, ifradu rabbil arshi anna didi anta abuda Allah ilahan wahida mu'tarifan bi haqqihi la jahida, وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا wa anzala alkitaba wattibyana min ajlihi wa farraqa alfurqana wa kallafa Allahu ar-rasul al-mujtaba qitala man anhu tawalla wa aba hatta yakuna ad-din khalisan lahu sirran wa jahran diqqahu wa jillahu wa hakadha ummatuhu qad kullifu bidha wa fi nasl kitabi yusifu. Malam Allah ya ji kansa na fada faslun, wato wannan fasli ne wanda ke bayani fi bayani nau'i tsani min at-tauhid, wato fasli ne wanda ke bayani game da nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tauhidi. Ma'ana nau'i na farko ya gabata, tauhidul ma'rifa wal isbat. Nau'i na biyu kenan shine malam yace wa huwa tauhidul qalbi wal qasdi, wato shine tauhidi kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da neman duk wani abin da mumini yake da bukata a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira, na janyo amfani ko kuma ije tsanani ko yaye shi. Domin abinda bawa yake nema abubuwa ne guda biyu, wanda kowanne nema ne, imma neman janyo wani abu ko kuma neman ije wani abu ko yaye shi. Kaga a rayuwarmu muna da bukatar duk wani amfani wanda zai tabbata akan mu a nan duniya ko a makomarmu lahira, fata muke mu haɗu da wannan alkhairi. Wannan abu ko wanda ya isa ya janyo mana shi shine Ubangijin da ya halicce mu. Sannan kuma muna neman dukkan wani abu wanda yake na tsanani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye mana, wanda ya riga ya same mu kenan. Wanda bai same mu ba muna neman cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu tsaro da kariya. Kenan shine yace tauhidu qalbi, kenan tauhidi wanda yake na neman janyo wani amfani ko ije wani tsanani ko yaye shi. Sai yace wal qasdi, wato da kuma nufatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da ya shar'anta ma bayi shine kadaita shi a cikin ibada. Malan sai yace wa annahu huwa ma'ana la ilaha illallah. Wannan tauhidi nau'i na biyu malan yace shine tsantsar ma'anar kalima ta la ilaha illallah. Tauhidul uluhiyya kenan shine hakikanin ma'anar kalima ta la ilaha illallah, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Kenan yin ma ka kiraye shi da tauhidul qalbi wal qasd, ko kuma ka kiraye shi da tauhidul uluhiyya kamar yadda bayanin ya gabata. To shine malan yace haza, wato wannan abin da ya gabata na bayani kenan shine tauhidu, wato tauhidul ma'rifa wal isbat. Sai yace wasani nau'ayi tauhidi, malan yace na biyu wato nau'ikan tauhidi shine malan yace ifradu rabbil arsh, wato shine kadaita Ubangijin gadon sarauta annadidi, wato game da kishiya. Idan aka ce nadid gane ko shine ake kira da nid, wanda jam'i na nid wato shine andad. Idan aka ce nid shine kishiya, ma'ana wanda daidai da kai yake, an gane ko, wanda aka kamanta ka da shi aka ce daidai da kai yake. Domin duk wanda za a dauki wani abu mai sunan ibada a sarrafa masa, to wannan an maida shi kishiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine yace haza, yace wannan abin da ya gabata na bayani kenan game da tauhidul ma'rifa wal isbat. Sai yace wasani nau'ayi tauhidi, malan yace na biyun nau'ikan tauhidi guda biyu, na biyun malan yace ifradu rabbil arsh, shine kadaita Ubangijin al-arsh. Al-arsh kamar yadda bayani ya gabata gado ne na mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, gado ne wanda yake na mulki, wanda Allah ya halicce shi, wanda kuma bayan ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai, wato ya daukaka akan al-arshinsa. Don haka duk wani tafsiri da wasu suke tawili game da al-arsh, wannan duka wani tawili ne wanda yake babu wani dalili da ke tabbatar da shi iya abinda yake ma'anar al'arshi wato shine gado wannan gado ko gado ne wanda yake da mulki kamar yanda Allah ya faɗa game da malikatu saba wadda ta zo wajen annabi Suleiman basarakiya ta birnin saba ubangiji ta'ala yake faɗa walaha arshun azim wato tana da wani gado wanda yake mai girma to dan haka al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala gado ne wanda yake na sarauta wanda ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su inda zaka dangana girman su zuwa kursiyin ubangiji subhanahu wata'ala kujerarsa ta mulki to dukkan girman saman bakwai da kasan bakwai in ka dangana zuwa ga wannan kujera ta mulki tamkar ka dauki zobe ne ka jefa a cikin sahara saharar gaba daya ita ce gwalgwadon wannan kujera dukkan girman saman bakwai da kasan bakwai shine gwalgwadon wannan zobe da aka jefa a cikin sahara haka yace ita kursiyin inda zaka dangana girman ta zuwa ga al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala to gaba dayan ita wannan kursiyin gwalgwadon zobe ne a cikin sahara sai yace wala arshu la yuqaddiru qadrahu illa Allah ko kuma la ya'lamu qadrahu illa Allah yace ita al'arshi ba wanda ya san gulgudan girman ta banda ubangijin da ya halicce ta to dan haka shine yace ifradu rabbil arshi wato kadaita ubangiji subhanahu wata'ala shine da ibada yace annadidi wato game da kishi ya ma'ana kada ka daidaita shi da wani ka kadaita shi shi kadai ya cancanci ibada shine malam yace anta abudallaha wato shine da zaka bauta ma Allah ilahan a matsayin cewa shine abun bauta wahidan daya daya mutarifan bi haqqihi kana mai furuci game da haƙƙinsa cewa ibada gaba dayanta wato haƙƙinsa ne la shahidan ba kana mai musan haka ba an gane ko kenan in aka ce tauhidur rububiyya ko mu ce tauhidul qalbi wal qasdi shine ifradu rabbil arshi annadidi kamar yanda muka yi bayani a baya ifradul lahi bi af'alil ibadi kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukan bayi ma'ana duk wani abu mai sunan ibada mu kadaita shi kar mu sanya masa kishiya shine yace ifradu rabbil arshi kadaita ubangijin al arshi annadidi wato game da kishiya kenan kana da wani abu wanda yake mai sunan ibada a sarrafa ma wani anta abudallaha malam yace shine da zaka bauta ma Allah ilahan a matsayin abun bauta wahidan daya daya mu'tarifan halin kana mai furuci bi haqqihi da haƙƙinsa cewa ibada gaba ɗaya haƙƙinsa ce la shahida malam yace ba kana mai musu ba domin kasancewar tsakanin tauhidin da ya gabata tauhidul ma'rifati wal isbat da wannan tauhidul uluhiyya ko kuma mu ce tauhidul qalbi wal qasd kamar yanda malamai suke faɗa baina huma talazum wat tabamun tsakanin su akwai lazuntar juna wato shine da kunsar juna ma'ana duk wanda ya kadaita Allah a cikin ibada to ya yarda da ya amince da cewa Allah shine mahaliccin kowa da komai janyo amfani a hannun shi yake ije tsanani ko yaye shi a hannun shi yake duk wanda ya kadaita Allah a cikin ibada to ya yarda da tauhidul rububiyya duk wanda ya tabbatar da kashi na farko tauhidul rububiyya to ya zama wajibi akan shi ya kadaita Allah a cikin ibada in ka yarda ka amince cewa Allah shi kadai ne yake halittar halittu shi kadai ne ya halicci halittu shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake azurtawa shi yake talautawa shi yake janyo amfani shi yake ije tsanani to ka tabbata cewa ya zama wajibi akan ka ya zama tilas ka kadaita shi a cikin ibada kenan kaga akwai at-talazum ana in dai ka yarda da wannan kashi na farko to wannan kashi na biyu ya zama tilas akan ka dan haka ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alqur'anin sa ayoyi sun wuce a dissafa wanda yake nuna mana tsakanin tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya akwai at-talazum, ma'ana da zuntar juna. Indai mun yarda da Allah shi ya halice mu, to mu tabbata ya zama wajibi akan mu kadaita shi a cikin ibada, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Yunus, kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Ubangiji Ta'ala ya cece da su, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, wai wake azurta ku daga sama, ma'ana wake saukar muku da ruwa, wal ardi wake azurta ku daga ƙasa, ma'ana wa yake fitar muku da tsirrai. Idan kun yi shibka, abinda kuka shibka wane ne yake tsirar da shi? Sai yace amman yamliku sama'a, wato wane ne ke da mallakar shi, in ya ga dama ya bar ma bawa, in ya ga dama ya karbe masa. Wal absara, wane ne ke da mallakar magannai, in ya ga dama ya bar ma bawa, in ya ga dama ya makautar da shi. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wane ne ke fitar da rayayye daga jikin matacce? An gane ko? Wane ne yake fitar da rayayye daga jikin matacce, ma'ana wane ne yake fitar da dan tsako daga cikin kwai, ko kuma wane ne yake fitar da mumini daga jikin kafiri, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya fitar da Annabi Ibrahim alaihi salam daga tsatsan azar. Sannan sai ya ce wa man yukhrijul wa yukhrijul mayyita minal hayy, wane ne yake fitar da matacce daga jikin rayayye, ma'ana wane ne yake fitar da kafiri daga jikin mumini, kamar yadda Allah ya fitar da kafiri daga jikin Annabi Nuhu alaihi salam, ko kuma wane ne yake fitar da kwai, wato daga jikin tsuntsu, domin kwai matacce ne, tsuntsu kuma rayayye ne. Wa man yudabbirul amra, wane ne ke gudanar da lamari na bayi tun daga sama har zuwa ƙasa? Ubangiji Ta'ala ya ce yi musu wannan tambaya, in ka musu wannan tambaya ba su da wata amsa da za su baka, fasa ya kuluna Allah, da sannu za su ce maka Allah shi ne ke aikata waɗannan abubuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce faƙulce da su afala tattaku, yanzu ba za ku kiyayi azabarsa ku daina sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa? Kaga anan tambaya ce Allah ya ce ai musu, a tambaye su wane ne yake azurta su daga sama, wane ne yake azurta su daga ƙasa, ma'ana wa yake saukan musu da ruwa daga cikin girgije, wane ne yake fitar musu da tsirrai daga cikin ƙasa, wa yake da mallakar ji, wa yake da mallakar gani, in ya ga dama ya bar ma bawa, in ya ga dama ya karbe masa, wa yake fitar da rayayye daga jikin matacce, wa yake fitar da matacce daga jikin rayayye, wa yake gudanar da lamarin bayi tun daga sama har zuwa ƙasa? Ubangiji Ta'ala ya ce fasa ya kuluna Allah, in ka musu wannan tambaya da sannu za su ce maka Allah shi ne yake aikata waɗannan abubuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce to faƙul ce da su afala tattaqun, yanzu ba za ku tsorace shi ku daina ɗaukan haƙƙin shi ku sarrafa ma wani? Kaga anan in har mutum ya yarda da waɗannan abubuwa kenan, ya zama tilas akan shi ya kadaita Allah a cikin ibada. Sannan sai ya ce da su fadhalikumullahu rabbukum, rabbukumul haq, fadhalikum, me aikata waɗannan abubuwa? Allahu shi ne Allah, rabbukum ubangijinku, wanda ya halice ku, wanda ya cancanta ku bauta masa, alhaqu sarki, wanda yake matabbacin gaskiya. Ubangiji Ta'ala ya ce famaza ba'dal haqqi illa dhalal, ai babu wani abu wanda yake bayan gaskiya face bata, bayan gaskiya babu wani abu sai bata. Fa anna tusrafuna, Ubangiji Ta'ala ya ce ta yaya ake juyar da ku daga gaskiya bayan ta bayyana gare ku? Haka sai ya ci gaba da faɗa kul mahalmin shurakaikum, wai shin daga cikin waɗanda kuke bauta ma wani ba Allah ba? Man yabda hul khalqa thumma yu'idu, akwai wanda ke farar halitta a babu ita thumma yu'iduhu, sannan bayan halittar ta rugulguje ta zama ƙasa sannan ya dawo da ita? A cikin allolin naku da kuke bauta ma akwai wanda ya isa ya halicci halitta a farko, kuma in halittar ta rugulguje ta zama ƙasa ya maida da dawo da ita kamar yadda take? Sai ya ce kulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu, ce da su Ubangijin da nake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada, shine ke kagar hadatta a farko ba tare da ya ga hotanta a wajen wani kuma yu'iduhu sannan wannan halitta in ta ruddige ta zama kasa shine yake sake ta fa anna tubakuna ubangiji ta'ala yace takaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan ta bayyana sannan sai yace kul hal min shurakaikum ce wai shin daga cikin allolin naku da kuke bauta ma man yahdi ila alhaqi akwai wanda yayi sai shiryar da bawa zuwa gaskiya ce da su kulillahu yahdi lilhaq ubangiji ta'ala shi kadai ne yake shiryar da bawa zuwa ga gaskiya ya sanya shi ya karbe ta sai yace afa man yahdi ila alhaqi shin yanzu ubangijin da ke shiryar da bayin sa zuwa gaskiya a haqu an yuntaba shi ya cancanta abi amma lahi hiddi ko kuma wanda baya iya shiryar da wani illa an yi huda shi ma sai an shiryar da shi ma'ana gunki bai isa ba ya motsa shi ma sai an shiri sai an dan gusa shi balantana ya nuna ma wani cewa ga hanyar da ya dace kai ga hanyar da ba ta dace ba kai amma lahi hiddi ko wanda bai isa ya shiryar da wani illa an yi huda shi ma sai an shiryar da shi ubangiji ta'ala yace fama da kun kai fata ku me ya same ku wato kuke irin wannan hukunci kuke daidaita Allah da wani ku dauki wani abu mai sunan ibada ku sarrafa shi ga wanda bai isa bai janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa tsanani ko ya yaye ma kansa kaga waɗannan ayoyi gaba ɗaya me suke nuna mana tsakanin tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya akwai at-talazu in dai ka yarda da cewa ubangiji ta'ala shi yake aikata waɗannan abubuwa to ya zama wajibi akan ka kadaita shi a cikin ibada haka can cikin suratul mu'minun ubangiji ta'ala na faɗa yake cewa kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu ce da su wai ƙasa gaba ɗayanta da duk wanda ke cikin ta na halittu wai nawa ne ne in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun san da haka ku gaya mu ƙasa gaba ɗayanta da duk abin da ke cikin ta na halittu nawa ne ne ubangiji ta'ala yace sai yaquluna lillah da sannan zaka ji sun ce maka ƙasa gaba ɗaya da duk abin da ke cikin ta na halittu na Allah ne ubangiji ta'ala yace fa qul afala tadhakkaru ce da su shin yanzu ba ku galgaduwa ku kadaita shi a cikin ibada ku daina bauta ma wani ba shi ba sai yace qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ce da su wai wane ne mamallakin sammai bakwai wane ne mamallakin gadon sarauta wanda yake mai girma tambaye su ce sammai bakwai nawa ne al'arshi ta wace ce ubangiji ta'ala yace sai ya kuluna lillah da sannan zaka ji sun ce maka sammai bakwai da gadon wannan da al'arshi gaba ɗaya na Allah ne fa qul afala tattaqun ce da su shin yanzu ba za ku tsoraci ubangijin ku ku daina bauta ma wani ba shi ba sai yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun ce da su wai mallakar kowa da komai nawa ne ne a hannun wake da mulkin kowa da komai qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in ce da su wai wake da mallakar dukkan komai abubuwan da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya nawa ne ne wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wane ne wanda ke ba bawa tsaro da kariya game da duk abin da yake tsoro wala yujaru alaihi alhali shi kuma ba a bashi tsaro da kariya baya jin tsoron komai kuma ba wanda yake sai bashi tsaro da kariya in kuntum ta'lamuna in har kun san da haka ku gaya mu wa yake da mallakar kowa da komai wa ke ba bawa tsaro wanda shi ba a bashi tsaro in kun san da haka ku gaya mu ubangiji ta'ala yace sai yaquluna lillah da sannan za su ce maka Allah shike da mallakar kowa da komai kuma shi yake ba bawa tsaro da kariya shi ba a bashi tsaro da kariya qul fa anna tusharu ce da su ta kaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan ta bayyana kaga anan tambaya ce ubangiji ta'ala yasa aka musu tambaya ta kai su bango ta kai su makura kenan in har sun yarda da haka to su san da cewa ubangijin da ke aikata haka shi kadai ya cancanta a bauta masa haka idan ka dawo cikin suratul naml ubangiji ta'ala na faɗa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa zata bahja ma kana lakum an tumbitu shajaraha ay ilahum ma Allah bal hum qaumun yadilun amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza ay ilahum ma Allah bal aktharuhum la ya'lamun amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ay ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati ay ilahum ma Allah ta'ala Allahu amma yushrikun amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard ay ilahum ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kaga anan abubuwa ne Ubangiji ta'ala ya ambata mana waɗanda suke dalail ne, waɗanda suke na rububiyya, wanda kuma duk wanda ya yarda da waɗannan abubuwa ya amince, to ya zama wajibi akan shi kadai ta Allah a cikin ibada. Shine Allah yake tambaya, yake cewa amman khalaqas samawati wal arda, tambaye su wai wani ne ya halicci sammai bakwai, ya halicci kasai bakwai. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, wane ne ya saukar muku da ruwa daga cikin gilgije? Fa anbatna bihi hada'iqa zata bahja, Ubangiji ta'ala yace a sababin wannan ruwa da muka saukar, muka tsiran muku da gonakai waɗanda suke ma'abuta ƙayatarwa a wajen tsiro. Ma kana lakum an tumbitu shajaraha, Ubangiji ta'ala yace bai sauka ga gare ku ina ko ina iya tsirar da itacen waɗannan gonakai. Duk wani wayanku da dabara ku yayi kadan ya tsiran muku da waɗannan itace. Sai yace a ilahu ma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta na daban ma Allah tare da Allahn da ke halittar waɗannan abubuwa? Shin yanzu akwai wani Allah da ya cancanta a bauta masa tare da Allahn da yake halittar waɗannan abubuwa? Ubangiji ta'ala sai yace bal hum qaumun yadilun, bari dai su dai mutane ne waɗanda suke karkace ma gaskiya izuwa ƙarya. Tunda Ubangijin da ya halicci waɗannan abubuwa shi ya cancanta a bauta masa, duk wanda bai isa ba ya aikata ɗaya daga cikin wannan, to bai cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Sai ya ce tambaye su amman ja'ala al-arda qararan, wai wane ne ya maida muku ƙasa ta zamanto matabbata gaya kuna tafiya a kanta duk inda kuke so ku je? Waja'ala khilalaha anhara, wane ne Ubangijin da wane ne wanda ya keta muku ƙoramu a cikin ƙasa? Ko ina ga ƙoramar ruwa yana tafiya, wane ne ya keta waɗannan ƙoramu? Waja'ala laha rawasiya, wane ne ya sanya duwatsu a cikin ƙasa suka zame mata turafu ba ta raurawa? Waja'ala bainal bahraini hajiza, wane ne wanda ya sanya shamaki tsakankanin teku guda biyu wanda junansu baya zarta juna? Teku ne guda biyu, a idan mai kallo za ka ga cewa kamar a haɗe suke, alhali akwai shamaki. Ubangiji ta'ala ya tsara tsakankaninsu, ba sa gaurayuwa da juna. Wai wane ne ya sanya wannan shamaki tsakanin teku guda biyu ba sa haɗuwa da juna? Sai ya ce a ilahun ma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Allahn da ke aikata waɗannan abubuwa? Sai ya ce bal aktharuhum la ya'lamun, bari dai mafi yawansu dai ba su san inda aka sa gaba ba. Sai ya ce amman yujibul muttara idza da'ahu, wane ne ke karɓa addu'ar mai tsananin bukata lokacin da ya roƙe shi? Ma'ana duk wani wanda ya fada cikin tsanani, idan ya yi addu'a wane ne ke karɓa addu'ar shi ya fitar da shi daga cikin wannan tsanani? Wa yakshifu su'a, wane ne ke yaye ma bawa duk wani tsanani idan ya same shi, talauci ko rashin lafiya ko wani firgici ko wani abin da ya kama da haka? Wa yaj'alukum khulafa al-ard, wane ne ke maida ku mamaya a ban ƙasa, wasu su wuce ku gaje su, kuma ku wuce wasu su gaje ku? Sai ya ce a ilahu ma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta tare da Allahn da ke aikata waɗannan abubuwa? Sai ya ce kalilan ma tadhakkaru, kaɗan ne abin da kuke wa'azituwa, duk wa'azin da ake muku kaɗan ne kuke karɓa daga ciki. Ubangiji ta'ala sai ya ce amman yahdikum fi dhulumatil barri, tambaye su wane ne ke shiryar da ku a cikin duhwai waɗanda suke nasarari, ma'ana in kuna tafiya a cikin duhun dare a dokar daji, wani ne yake nuna muku hanya? Misali, masu tafiya a cikin sahara a cikin dare, wani ne yake nuna musu inda suka dosa? Cewa gabas suke yi ko yamma suke yi ko kudu suke ko arewa suke, wani ne yake nuna musu hanya? Allahn da ya halicci tauraru ya saka su a cikin samaniya, shine yake nuna musu hanya. Sai ya ce wal bahari, wane ne yake nuna muku hanya in kuna tafiya a cikin duhai waɗanda suke na teku? Idan kuna tafiya a cikin teku a cikin duhun dare, wane ne yake nuna muku hanya? Kusan cewa ga inda kuka dosa, gabas kuke yi ko yamma kuke yi ko kudu kuke yi ko arewa kuke. Ubangijin da ya halicci taurari ya saka su a cikin sammai, shine yake nuna muku hanya. In kana tafiya a cikin yini, Allah ya sanya wasu alamomi waɗanda zaka iya gane inda ka dosa. Ga duwatsu da itace da sauransu, waɗannan duka alamomi ne na ban ƙasa, wanda in mutum yana tafiya a cikin yini, waɗannan su ne za su nuna masa hanya. In a cikin dare kake tafiya, ga taurari da Allah ya halitta, shi ne ya ce amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri, sai ya ce wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmat, wane ne yake turo da iska mai bada albishir gabanin saukar rahamarsa? Ma'ana kafin ruwa ya sauka, wane ne yake turo iska wadda take bada albishir din cewa ruwa na nan tahi? Shine sai yake cewa a ilahun ma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Allahn da ke aikata waɗannan al'amura? Sai ya ce ta'ala Allahu amma yushrikun, Allah ya ɗaukaka game da abin da mushrikai suke tarar da bautarsa da shi, ma'ana game da abin da suke daidaita shi da shi. Sai ya ce amman yabda al-khalqa thumma yu'iduhu, wai wane ne yake farar halitta yake kagar halitta a farko, thumma yu'iduhu, sannan wane ne yake sake ta bayan ta ruddike ta zama ƙasa? Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, wake azurta ku daga sama ya saukan muku da ruwa, wake azurta ku daga ƙasa ya fitar muku da tsoro? Sai ya ce a ilahun ma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Allahn da ke aikata haka? Sai ya ce kul hatu burhanakum, ce da su ku kawo hujjojinku akan cewa wani ba Allah ba ya cancanta a bauta masa, in kuntum sadiqina, in har kun zamanto kuna da gaskiya. Kaga waɗannan ayoyi suna nuna mana in dai ka yarda da cewa Allah shike halittar halittu, shike aikata waɗannan abubuwa, to ka tabbata ya zama tilas a kanka kadaita shi a cikin ibada, ya zama wajibi ka kadaita shi a cikin ibada. To shine anan, shine malam yace anta abudallaha, shine da zaka bauta ma Allah ka kadaita shi a cikin ibada. Ilahan halin shi kada shine abun bautar ka wahidan, wato abun bauta wanda yake daya daya. Mu'tarifan bi haqqi, malam yace kana mai tabbatar da haƙƙinsa, wato ita ce ibada la shahida, wato ba kana mai musu ba, domin ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai a cikin duk wani abu mai sunan ibada. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya goyi Mu'adh, Allah ya kara masa yadda, wato akan jakinsa, manzon Allah ya hau jaki sai ya goyi Mu'adh a baya. Manzon Allah sai ya faɗa ga Mu'adh, ya ce ya Mu'adh atadri ma haqqul lahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, ya ce ya kai Mu'adh, shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa, kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Ubangijinsu? Mu'adh ya ce Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzansa su ne mafi sani, ni ban san ba menene haƙƙin Allah akan bayi, ban san ba menene haƙƙin bayi akan Allah. Manzon Allah sai ya ce masa haqqul lahi 'alal ibadi, haƙƙin Allah akan bayinsa wanda ya wajabta musu an yi abuduhu, su kadaita shi a cikin ibada, wala yushriku bihi shay'a, kada su daidaita shi da komai a cikin ibada, ma'ana kar su dau wani abu mai sunan ibada su sarrafa shi ga wani. Sai ya ce wa haqqul lahi 'alal ibadi, haƙƙin bayi akan Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah, haƙƙin bayi akan Allah, Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a, shine Allah yayi alƙawarin duk wanda ya mutu baya shirka, to Ubangiji ta'ala ba zai azabtar da shi ba. Duk wanda ya mutu akan tsantsar tauhidi, to wannan ubangiji ta'ala yayi alƙawarin ba zai azabtar da shi ba kuma koda an azabtar da shi gurgurdan laifin sa to ba zai dawoma a wutar ƙarshe za a kai shi aljanna kaga wannan hadisi me yake tabbatar mana haƙƙin Allah subhanahu wataala wanda ya wajabta mana shine kadai tashi a cikin ibada dan haka manzo Allah yace wa haqqullahi 'alal ibadi haƙƙin Allah akan bayinsa an ya abuduhu su kadai tashi a cikin ibada wala yushriku bihi shay'a kada su daidaita shi da wani abu a cikin ibada ma'ana kar su dau wani abu mai sunan ibada su sarrafa shi kawai kamar yanda ayoyi na alqur'ani sun ce a lissafa akan haka na daga cikin su fadar Allah subhanahu wataala wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ubangiji ta'ala yace ka tuna ko kuma ka ba su labari lokacin da muka karbi alƙawari na jikokin Yaqubu alaihi salam muka ce da su la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma kowa banda Allah da ya halicce ku kaga wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala Allah yace kar ku bauta ma kowa sai shi ubangijin da ya halicce ku haka yace mana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a yace ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada wa la tushriku bihi shay'a kada ku daidaita komai da shi a cikin abin da yake haƙƙin sa haka yace qul ta'alu atlu ma qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nushrika bihi shay'a kada mu bauta ma wani banda Allah da ya halicce mu kuma kada mu daidaita shi da wani a cikin ibada haka yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana haka yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinku yayi umarni ya hukunta yayi wasiyar kar ku bauta ma kowa banda shi dan haka yace mana dai wa annal masajida lillahi masallatai ko kuma duk wani wuri wanda yake na sujada yace na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada kada ku bauta ma dide da mutun daya dide da abu da yace ma Allahi tare da Allah ma'ana kar ku bauta ma kowa tare da Allah kenan gaba ɗayan duk wani abu mai sunan ibada haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wataala shine yace mu'tarifan bi haqqihi kana mai tabbatar da haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala wanda ke kanka shine kadai tashi a cikin ibada la jahida malan yace halin baka musan wato wannan ibada cewa gaba ɗayan ta haƙƙi ne na Allah sai yace wa huwa allazi wannan tauhidi ma'ana tauhidul uluhiyya shine tauhidin da bihi ilahu arsala da shine Allah ya turo manzanni yace wa huwa allazi shine tauhidin da bihi da shine al ilahu ubangiji subhanahu wataala arsala rusulahu wato ya turo da manzannin sa yad'una ilaihi awwala zuwa ga wannan tauhidi ne a farko manzannin Allah suke kira kowane manzo daga cikin manzannin Allah farkon abin da suke kiran jama'a shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ibada kamar yanda Allah ya faɗa mana wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut ubangiji ta'ala yace tabbas a kowace al'umma mun aika da manzo na musamman wadannan manzanni gaba daya suna faɗa ga jama'ar su an ibudullaha ku kadaita ubangijinku a cikin ibada wajtani buqabut ku nisanci bautar dagut ma'ana shine bautar wannan Allah kowane manzo da Allah ya aika a cikin al'umma to iya abinda manzon yake kira a farko kadaita Allah a cikin ibada kuma a nisanci sanya masa kishiya haka kuma ya fada wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu gabaninka ubangiji ta'ala yace ba mu turo da wani manzo illa nuhi ilaihi face sai mun turo masa da sakon annahu yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya illa ana ubangiji ta'ala yace face ni fa abuduni ku kadaita ni a cikin ibada kar ku sanya min kishiya dan haka idan ka dauka cikin suratul a'raf farkon manzanni annabi nuhu mi Allah ya faɗa mana laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai yace afala tattaqun inni akhafu alaykum azaba yawmin azim haka aka zo kan annabi hudu alayhi salam
wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ce afala tattaqun aka zo kan annabi salih wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ala aya aka zo kan annabi shu'aib alayhi salam wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ala aya haka in ka dau annabi ibrahim alayhi salam wa ibrahim idza qala li qaumihi ibudullaha wattaqu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lam haka annabi yusuf alayhi salam lokacin da aka shigar da shi gidan kaso lokacin da ƴan kaso suka zo suna masa tambaya game da wani mafarki da suka yi wasu mutane biyu annabi yusuf alayhi salam yake cewa la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabatu kuma bi tawilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun ya sahibai sijini a arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulthan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya zalika dinul qayyim walakinna aktharun nas la ya'lam ashahin sai yace amara alla ta'budu illa iyya Allah yayi umarnin kada ku bauta ma kowa banda shi kaga farkon wa'azi ne da annabi Yusuf alaihi salam ya fara a cikin gidan kaso wa'azin da yake shine kira ne yake a kadaita Allah a cikin ibada kar a sanya masa abokin tarayya to saboda muhimmancin tauhidi wanda yake na uluhiyya duk wani manzo daga cikin manzannin Allah farkon abin da yake bude da'awar sa da shi shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada me yasa saboda shi wannan kashi na farko da mun fitira ne kowa da Allah ya halicce shi akan wannan tauhidi na rububiyya mun san wane ne ubangijin mu wanda ya halicce mu mun san shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake azurtawa shi yake talautawa wannan abu ne sananne wanda fitira ce kowa da Allah ya halicce shi Allah ya kimsa shi akan haka inda za a bar bawa ya tashi ba tare da an canza masa tunani to akan wannan fitira zai tashi kamar yanda yake fa aikin waje haka liddini hanifa fitratullahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lam haka can ubangiji ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada ubangiji ta'ala da kansa yake fada yana cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa bayina gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yace na halice su a matsayin hunafa masu karkace ma komai masu wato gabata ta akan duk abinda na shar'anta musu sannan sai yace fa atatkum shayadinu fajtalatu shaydanu sune suka zo suka zamar da su daga kan wannan tafarki na gaskiya in ma shaydanu na aljan ko kuma shaydanu waɗanda suke na mutane asali da Allah ya halicce mu ne akan tauhidi mu kadai tashi a cikin ibada inda za a bar bawa zai tashi akan wannan fitira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra babu wani da ake aihuwar sa face akan musulunci ake aihuwar sa ya san wane ne ubangijin sa to shine anan yace wa huwa allazi wato tauhidut talabi wal qasdi ko mu ce tauhidul uluhiyya shine tauhidin da bihil ilahu da shine Allah arsala rusulahu wato ya aiko manzannin sa yad'una ilayhi awwalan a farko manzannin Allah suna kiran jama'a ne ilayhi zuwa ga tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ibada sai yace wa anzala alkitaba ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai an gane ko wattibiyana wato da bayyanar ma al'umma wato inda aka sa gaba shine kenan alqur'ani da sunna at-tibyan abinda ke bayyana inda aka sa gaba ga abinda ya dace ga abinda bai dace ba wannan kuma alqur'ani da sunna sune suka kunshi haka shine yace wa anzala alkitaba ubangiji ta'ala shi ya saukar da littattafai na daga cikin littattafan da ya saukar akwai At-Taura, akwai Injila, akwai Zabura, akwai Al-Qur'ani, shine cikamakin littattafan da Allah ya saukar. To gaba ɗayan su Allah ya saukar da waɗannan littattafai ba don komai ba, domin tabbatar da wannan tauhidi na uluhiyya, kadaita Allah a cikin ibada. Shine cewa anzala al-kitaba, ya saukar da littattafai wattibiyana, wato da bayani game da inda aka sa gaba, min ashalihi, saboda wannan tauhidi na uluhiyya, kadaita Allah a cikin ibada, wa farraqa furqana, kuma saboda shine Allah ya karkasa Al-Qur'ani daki-daki a wajen saukar da shi sai da aka kwashe shekara 23, kamar yadda yace wa Qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'alan nasi ala mukus wa nazzalnahu tanzila. Shine yace wa farraqal furqana, Ubangiji Ta'ala ya karkasa Al-Qur'ani a wajen saukar da shi ba dan komai ba, saboda tauhidul uluhiyya, shine kadaita shi a cikin ibada. Sannan sai yace wa kallafa Allahu ar-rasulal mujtaba, Ubangiji Ta'ala ya tilasa ma ar-rasul, wato manzansa, cikamakin manzanni, al-mujtaba, shine abun zabi na Allah, shine kenan Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya kallafa masa, ma'ana ya tilasa masa, kitala man anhu tawalla, yakar duk wanda ya juya ma wannan tauhidi baya, wa'aba, ya kiya kadaita Ubangiji Ta'ala a cikin ibada. Duk wanda ya juya ma tauhidul uluhiyya, kadaita Allah a cikin ibada. Duk wanda ya juya masa baya, wa'aba, ya kiya kadaita Allah a cikin ibada, to Allah ya kallafa ma manzansa cewa dole ne ya yake shi. Hatta ya kuna dinu khalisan lahu, har akai lokacin da addini gaba ɗayansa wato zai zamanto khalisan lahu, tacicci ne ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, akai matsayin Allah shi kadai ake bauta ma, ba a bauta ma wani wanda shi. Sirran wajahar, malam yace koye da bayyane dukkahu da kadan kinsa, wajillahu da dayawansa, ma'ana duk wani abu mai sunan ibada ko mun kankantar shi ko mun girman sa, gaba ɗaya ya zamanto Allah shi kadai ake bauta ma. Sai yace wa hakaza ummatuhu fa kulluhu, yace haka kamar yanda Allah ya kallafa ma manzansa, ma'ana ya tilasa masa cewa ya yaki duk wanda baya kadaita Ubangiji a cikin ibada. Yace ummatuhu fa kulluhu, haka al'ummarsa su ma an tilasa musu, biza shine da yakar duk wanda yake kadaita Allah a cikin ibada, an tilasa mana cewa mu yake shi. Wa fi nasil kitabi musiku, a cikin nasi na Al-Qur'ani haka aka siffanta al'ummarsa, cewa duk wanda ya kafirce ma Allah baya kadaita shi a cikin ibada, dole a yake shi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala na faɗa, Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada al-aya. Kenan don haka da Allah ya shar'anta jihadi, ya shar'anta jihadi ne ba don komai ba, don a tabbatar da ibada gaba ɗayanta cewa haƙƙi ne nashi, kamar yadda yake wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Haka kuma ya faɗa, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu zadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.